muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin. A daren yau Laraba, 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Neja a wani mataki na kubutar da wasu mutane da aka sace su 42 ciki har da ɗaliban makaranta. Bayan haka, za ku ji cewa masana sha'anin tattalin arziki da kungiyoyin kare haƙoƙin mata a Nijar sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kudin Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya. An ƙara samun haske akan yiwuwar amfani da shaidar yin allurar rigakafin corona a Turai. Yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba, har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen faida barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labari a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin, kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka, a cewar sa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye, yawon buɗe ido da kuma karɓar baki suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu, kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Sabon shugaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin ƙungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka naɗa, Ngozi Okonjo-Iweala, ta ce yayin da kaskancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi, yana da muhimmanci a samu ƙarewar gabatar da sakamako. Ina mai da hankali kan cika aiki da kuma samun sakamako, kuma ina so in tabbatar da cewa mutane sun tuna nahiyata da ta samar da shugaban ƙungiyar WTO ta farko da ta kawo canji. Okonjo-Iweala ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware, kamar mata da masu ƙananan masana'antu don a dama da su. ‘Yar Najeriya Nkoye Toyo, tsohuwar ‘yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka, ta yi aiki tare da Okonjo-Iweala kuma ta ce ita ‘yar sahun gaba ce. Ita wata mutumiya ce wanda ta kasance babbar mai kire-kire. Ta ce Ngozi tunaninta shi ne abinda zan iya yi daban, kuma wani canji zan iya kawo a lokacin mawuyacin yanayi. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. An gudanar da alluran farko ne a asibitin Tokyo ‘yan sa'o'i kaɗan bayan asibitin ya karɓi alluran rigakafin Pfizer BioNTech. Kimanin likitoci da ma'aikatan jinya 40,000 ne a duk faɗin ƙasar za a yi alluran rigakafin na farko, tare da cimma burin yin alluran jimillar ma'aikatan kiwon lafiya miliyan 3.7 kafin watan Maris, sannan kimanin 'yan ƙasar miliyan 36 masu shekaru 65 zuwa sama su biyo baya. Tsarin alluran rigakafin na Japan dai ya fara ne da tafiyar hawainiya, yayin da sai da hukumomin lafiya suka ba da amincewa a hukumance kan amfani da magungunan Pfizer BioNTech mai allura biyu a ranar Lahadi. Jami'ai sun buƙaci kamfanin Pfizer da ya ƙara yin gwajin kan allurar rigakafin baya ga gwaje-gwajen da aka yi a baya da aka gudanar a wasu ƙasashen. Taro Kono, ministan allurar rigakafin ƙasar, ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa an gudanar da ƙarin gwajin ne don mutanen Japan su amince da shi. Allurar rigakafin ba tilas ba ce a Japan, kuma yayin da Kono ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya da ke kan gaban aiki da tsofaffi, ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da karfafa musu gwiwar karban allurar. Shugaba Joe Biden ya sa hannu a dimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka gami da sake farfadowa da kuma fadada shirin ƴan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a office. Amma masana da kungiyoyin sake tsugunar da mutane sun gaya murya Amurka cewa zai dauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin Trump ta kawo na sake tsugunar da ƴan gudun hijirar wanda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga da ya zama mafi karanci cikin shekaru da dama. Daga watan Oktoba, Amurka na shirin tarban ƴan gudun hijira 125,000 a shekara daga 15,000 da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Niger a wani mataki na kubutar da mutane 42 ciki har da ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta garin Kagara guda 27 da ƴan bindiga suka sace. Tuni dai gwamnatin jihar ta Niger ta bada umarnin a rufe duk makarantun kwana a jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Mustafa Nasir Batsari.
Wata tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta iso jihar Niger a wani mataki na ladabo hanyar da za a kubutar da mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya ta Kagara guda 27 da ƴan bindiga suka yi awan gaba da su a safiyar Laraba nan. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi Allah wadai da sace waɗannan yara, inda ya umurci sojojin ƙasar da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun kubutar da waɗannan yara. Alhaji Mai Gari Dingyaɗi shi ne ministan kula da harkokin ‘yan sanda a Najeriya, kuma yana cikin wannan tawaga ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ta iso nan jihar Niger.
Kamar yadda ka sani, mun ji labarin abubuwan da suka faru a nan Niger State. Shi ne mai girma shugaban ƙasa ya turo mu da ni minista na ‘yan sanda da ministan harkokin cikin gida da ministan watsa labarai da NSA da inspector general na ‘yan sanda domin mu zo nan mena mu sadu da gwamnatin jihar kuma mu ji yadda abubuwan suka faru, mu gabatar da juyayi da rashin jin daɗin mai girma shugaban ƙasa, kuma mu tabbatar ma mutanen jihar Niger da Najeriya baki ɗaya cewa mai girma shugaban ƙasa a shirye yake, kuma ya riga ya ba da umarni dukkan matakan da ya kamata a ɗauka domin a ga cewa wannan bayan Allah da ‘yan makaranta da sauran mutanen da aka ɗauka an dawo da su sun sadu da iyalansu cikin ƙoshin lafiya.
Masu cewa ma gaba ɗaya gwamnati ta kasa akan matsalar tsaron nan, me za ka ce musu?
A wannan waɗanda ba su san abin da suke yi ba ne, ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin. Gwamnati na iya ƙoƙarinta.
Tun da farko dai gwamnatin jihar Niger ta ba da sanarwar rufe duk wata makarantar kwana da ke wannan yanki har zuwa lokacin da al'amura suka daidaita. Har yanzu lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayanin da aka samu daga ƴan bindigar da suka kwashe waɗannan yara. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce maganar ba da kuɗin fansa bata taso ba.
Mu yanzu muna nan muna ta yafa ƙoƙarinmu, muna so za mu bi duk hanyar za a bi a sako mutanen nan. Maganar ba da kuɗi bata taso ba, amma kuma duk wani ɓarawo ko kidnapper da yake son ya tuba, na tabbata ga Allah mu da bangaren a gwamnati duk abin da za mu yi mu taimaka mishi ya samu sana'a.
A halin da ake ciki dai bayanai na nuna cewa shahararren malamin nan Sheikh Ahmad Gumi ya iso nan jihar Niger a wani mataki na yiwuwar neman yin sulhu da waɗannan ƴan bindiga da suka addabi jihar Niger. Mustafa Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari. Masana sha'anin tattalin arziki da kungiyoyin kare haƙoƙin mata a Niger sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kuɗin Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya bayan da abokiyar hamayyarta wato ministar kasuwancin Koriya ta Kudu Yu Min-hee ta janye daga wannan fafatawar. Masanan da kungiyoyin suna masu shawartar Dr. Ngozi da kada ta manta da gida Afirka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A ranar Litinin da ta gabata ne Dr. Ungozi ta karbi ragamar hukumar cinikayya ta duniya sakamakon cikakken goyon bayan da ta samu daga sabuwar gwamnatin Amurka karkashin jagorancin shugaba Joe Biden. Tsohuwar ministar kudin tarayyar Najeriya wacce ta rike mukamai da dama a gida da waje, Dr. Ungozi ita ce mace ta farko kuma yar Afirka ta farko da ke shugabancin hukumar ta WTO ko OMS. Dalili kenan kungiyoyin kare haƙƙin matan jamhuriyar Nijar ke alfahari da ita, inji Hajiya Halima Sarmai, mataimakiyar shugabar kungiyar SOS Five.
Yau dai ranar alfahari ce ga duk matan duniya, ba na Najeriya kadai ba. Bakawata ba babu ilimi bane, ba babu basira bane, ba babu hikima bane. Matsalan launin fata ne da ake kawo ana sawa cikin lamarorin rayuwa su da ke kawo cikas. Ka san mu mata ana ganin kamar wani bi ba mu iyawa ne. To ba kasawa bace wani bi, ka san haraka rayuwa ga iyali, ga wasu lamurra da suke zawa ga tarbiyyar yara, shine yake dan kawo mu, yake dan taka mu burki wani bi wajen matahiyar da rayuwarmu.
Haka shi ma masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke farin ciki da zaben Madam Ungozi a wannan matsayi.
Abin alfahari ne, abin jin daɗi, abin murna ga dukkanmu mutanen Afirka. Wannan mata ƴan Nigeria Ungozi ta zama wato shugaban hukuma ta cinikayyar duniya wanda ake ce ma OMC, kuma ya zamanto ita ce ƴan Afirka ta farko da ta fara rike wannan mukami, kuma mace a cikin duniya.
Ya kuma kara da cewa damƙa ragamar wannan hukuma a hannun wata ba'afirka alheri ne ga nahiyar Afirka, wacce ta jima tana fuskantar rashin adalci daga wasu masu bakin fada a ji a duniya, inji shi.
In ka dauki kamar yanzu man fetur namu wanda muke tonawa cikin kasashen Afirka, kai duk abin da ka sani wanda muke tonawa ko muke shimkawa yana hutawa, to farashin shi ba mu ke sanya shi ba su ke sanya shi ta hanyar wannan hukuma. Kenan tunda aka sa wannan mata ƴan Afirka kuma ta yi zama tsohon minista ta kudi ta Nigeria, ka san ko da inda aka ce maka mutum ɗan asalin Nigeria ne, ana mushi tsammahanin kishin Afirka.
Ganin yadda ake fama da karancin hanyoyin ilmantar da mata a kasashen Afirka, yasa Hajiya Halima shawartar sabuwar shugabar hukumar ta cinikayya ta baiwa wannan fanni muhimmanci.
In ka yi lissahi matan Afirka in su miliyan nawa ne, nawa suka yi karatu, suke da ilimi, nawa suke da ilimi mai zurfi, abin kalilan ne. Kenan ta ba da ta yi aiki tukuru kan matan Afirka su samu ilimi, musamman ma ilimi mai zurfi, saboda yanzu ilimi shi ke kyautata rayuwa ɗan adam.
A farkon shekarar nan ta 2021, kasashen Afirka sun kaddamar da tsarin kasuwanci mara shinge. Sabili kenan masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke cewa kamun ludayin Dr. Ungozi Okonjo-Iweala na iya zama wata hanyar karfafa wannan yarjejeniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To masu sauraro, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahotonmu na musamman akan rikicin kabilanci.
Rikicin kabilanci rikici ne da ke kawo matsaloli iri-iri, kama da samar da ƴan gudun hijira, sanya ɗimbin mutane su yi ƙaura daga wannan sashe zuwa wancan. Haka ma faɗin kabilanci yakan haddasa matsaloli iri-iri kamar rashin abinci, rashin wurin kwana, hasarar dukiyoyi, hasarar rayuka da ma ɓacewar wasu a lokacin rikicin. Na yi tattaki zuwa garin Akinyele, inda ni tattauna da wani shugaban ƴan arewa wanda ya daɗe yana karɓar ƴan gudun hijira, kana ya tsaya ɗayan daka bai taimaka musu da kayan abinci, sutura da kuma wurin kwana.
Sunana Alhaji Yaro Abubakar, chairman na Hausa Community a Kinyala Trailer Park kuma Sarkin Gabas. Alhamdulillah mun karbi ƴan uwanmu maza da mata da kananan yara sama da 500 domin mun rarraba su wuri-wuri ko gidan Alhaji Sa'idu. An sa sama da mutum 200 mace da kananan yara. Akwai gidan wanka Alhaji Adamu na a Kinyale, su ma sun fi 200 biyu. Anan akwai gidaje irin wanda ma musamman suka lannasa suka taso suna nan, kowa ya san gidan da zai je, ko ni gida akalla ka samu sama da mace 50-100, ko ni a kusa da gidana na aje mata da kananan yara sun kai 100. Kuma akwai ban tausayi da ran da aka kawo su yunwa ma. Akwai yarinya a shekara 3 wadda ta dunkule, uwar ta ce yunwa ne kwana 2 babu abinci sai da nayi kuka. Saboda haka mun dan kwantar musu da hankali, kuma mutane jama'a da kungiyoyi na ƴan arewa mazanna nan sun taimaka ko da abinci take wanda ake masa dahu ake ba su tare da ruwa sannan kuma wadansu ma matan daga su sai zani saboda sun fito a fujaja yara kanana ba riga duk kuma an taimaka to daga nan kuma aka ga samun motoci domin kowanne hankalin sa ya tashi yake isa gida to dama mun yi haka ne saboda ba mai saurin tura su ba kar su je arewa a irin wannan matsayi ya zama abin ya shafi ko ina
kamar da me da me suka ce ya koro su daga can unguwar sasa suka yi wannan garin a Kenyele
sun bari cewa lokacin da wannan rigima ta taso ana zuwa ana harbe kuma ana cinna wuta gidajen su sannan kuma bayan sun an gudo su an sa jama'an tsaro suna dauko su daga fada mai martaba sarkin sasa zuwa wurare dan ma ba na ake da hassa ba an kai wasu can saba ibada an kuma rika shiga dakunan su ana kwashe musu kaya kowanne in ya abu na sai an kwashe kaya cinna wuta abinda suke ga mana kenan
to ku a matsayin ku na shugabanni wani mataki kuka doka domin kwantar musu da hankali kana kuma a kare aukuwar irin wannan rikici a can gaba
mun tabbatar musu da cewa nan inda suke gida ne ba daji suke ba shi ya kawo muka ba suturu da kuma kulawa ta wajen ciyarwa da kwantar musu da hankali domin suka tafi a fujajan din nan to Allah kare ya sa abin da zai faru mu kuma abin da muke nema zaman lafiya musamman a halin da Najeriya take ciki a ko ina na tashi-tashi hankula to wannan abin shine abin da yake gaban mu na mu gaya musu a zanna lafiya ko muna kiran jama'ar mu na arewa da Allah kwantar da hankali insha Allah ba wani abu yanzu kura ta lafa sai dai kuma su shugabanni su zanna domin tabbatar da afkuwar abin zuwa gaba a zama ya kare kenan domin kowane sarki na Yarbawa da na Hausawa a zanna duk wanda ya zama bangaren shi an samu matsala to a tabbatar da wannan shugaba wannan sarakuna na Yarbawa to su dauki dauniya bisa gaya wa yaran su dan sun san su a zanna lafiya
haka ma na ji ta bakin wasu da rikicin ya rutsa da su maza da mata inda ne iske maza sun taru daban mata daban
Usman Ustazu gudun hijira daga Sasa me yasa kai bar Sasa dan in cayi da rayuwata ana kore ku ne ana koren mu to an ce komai ya koma daidai me gaskiya haka
to yanzu ban da tabbadin komai ya koma da jidan kayana na can aje cikin daki na da cikin akwati ta suna can na baro
yanzu kwananka nawa nan
nan kwana na uku ran attanin na taho nan yau muna talata na raba ko
to kana da niyyar koma Sasa
Sasa ina da niyyar koma in komai ya yi lefo in an saiti na kwarai bai hana mu koma
sai ba dan bage su ga Sasa nake me ka kana a kele
hijira
a me yasa kai gudun hijira
saboda wahala
wace irin wahala
ta kashe-kashe da sare-sare yan uwan mu nake yi
an ce komai ya lafa
a har yanzu akwai sarayen suka masu bin sun lungu-lungu sara shi musu mutunci
yanzu me kuke son ayi muku
a yanzu abin da muke so muna son abin nan Allah ya kawo mu ta mako daga Allah
kana da niyyar tafiya gida
muna niyyar Allah abin nan in bulgiba ta kwanta
yanzu da a ce a baka kudin mota za ka wuce arewa
a to ba ma ki wuce ba ma ki kuma tsaya
Muhammad Mustafa mai an kona gidan da nake shago na a ya kone bayan haka tun nan juma'a muke mu sai ran manje muka samu fituwa da sai muna sasa abinda aka yi an hakari da sasa dama abinda ma ni ne in je dauko ta gona da wando ko zan samu aka kuma gaske da mu ya kone gaba dai lokacin da ake rigima kana fita waje ko ina ban hita muna nan sasa har ran sai ran mande ma in ka samu zaman hitowa ran litinin ku ran latan ne samu dama iyaye ba to abinci to abinci wallahi tun ran juma'a da muka sha muka sha luto wallahi in ka ga abinci sai dai mu sha minera ko ruwa amma wallahi babu abinci sai ran atan na zo nan nan ya kane na boki na semen lipo ni sha zo shine nake miki a kele kaga wadanda an ka jikita a rikicin kwarin gaske mana mutane ba ma magana tun da mutane muna nan mu nan mu gangan gawa ma wallahi
kaga wanda aka kashe
wallahi na ma san wanda aka kashe wadanda sani nan ina kire da yawa wanda sani wanda aka kashe
sunana Hawwa Hamisu fada ne da aka yi a sasai kawun nan gurin
ana kore ku ne
ba a kore mu ba amma mu da kanmu muka gudu saboda an kashe rayuka da yawa saboda wahala ce muka gani gidan mallam kwanan mu uku muna boye da wahala ana sa a cinna gidan mallam wuta sai muka gudu
bin sana su to Allah da ya fitar da mu ya fitar da ƴaƴan mu ba mu da abinda muka fito da shi mun fito yunwa cike mu mata ishe Allah ne fitar da mu da dauki da aka kawo mana
to yanzu ga kina a Kenyele ya kike ji
to alhamdulillah na samu kwanciyar hankali da ni da ƴaƴana anan a Kenyele da nake
kina niyyar komawa arewa
eh ina niyyar komawa arewa
kwanan nan
inda na samu sarari ina niyyar zan koma arewa
sunana Hadiza Aliyu wallahi mun sha wahala da kayan mu da komai an kokone muna kayan mu ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya mun ta wannan da yunwa da kishirwa duk ta ishe mana Allah ya sa mana da ƴan uwa suka tallafa tallafa mana kadan abinda Allah ya hore masa suka tallafa mana alhamdulillah alhamdulillah mu tafi cikin kwanciyar hankali ba cikin hatsaniya ba Allah ka ba mu zaman lafiya
yanzu idan aka samu zaman lafiya zaki koma unguwar sasa
to san koma sasan Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu ubangiji Allah ka ba mu kwanciyar hankali a sasa
sunana kajirda
ke ma kina gudun hijira ne saboda me kike gudun hijira
Allah fada Hausawa je Dubawa
a ina
a sasa
to na akin lafa
ba a yin komai hankalin kowa a kwanci
to yanzu kina son ki koma sasa
a'a
ba ki son ki koma
eh
koda iyayenki sun koma baki koma sasa
eh
me yasa
ana fada babu
to me yasa ka zo akin lafa
ana fada
a ina ake fada
a sasa
to ina babanka
yana tango
to ina mamanka
da kana
to yanzu kai kana son ka koma sasa ko ka fi son ka je arewa
ina son na je arewa
in ka je arewa aikin me za ka yi
idan gudu ne
amina ni
ke ma kina gudun hijira ne
eh
saboda me
saboda kashe kashen da akai
to ai yanzu an ce ba aka saka sai zaki koma sasa
eh uwa ina son koma
zaki koma ya kike ji da kike nan kanyele bar sasa
ina jin daɗi cikin kwanciyar hankali
ah Ibrahim na son
kuma gudun hijira haka
eh wallahi
saboda me
fadan da ake saboda fadan da ake ba wanda zai tsaya kashi shayi
fadan ya shafe ka
fadan ya shafe ni mun tunda an fatali da gidan mu kala ga an bukkuna mun kaya da yar ma mu ka samu mu ka sha
idan ba a manta ba an taba yin irin wannan rikicin kabilanci a garin Shagamu na jihar Ogun haka ma an taba irin wannan rikicin kabilanci a garin Ile Ife a jihar Osun sai gashi a halin yanzu kuma rikicin ya zo nan a garin Ibadan na jihar Oyo a jihar Lagos ma an taba yin irin wannan rikici na kabilanci wanda dukkan waɗannan rikice-rikice sun yi sanadin hasarar rayuka da dimbin dukiya a sakamakon irin waɗannan rikice-rikice har yanzu wasu ba su koma wuraren Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla.
Wasanni a takaice.
Matsalolin da akraha ta koko ke fuskanta sun kara munana a safiyar ranar Laraba lokacin da magoya bayan klabin din cikin kushi suka tsunduma zuwa headquarters klabin gabanin gabatar da kashegi ga hukumar ta Afadde kadda su kuskura su nada wani mai koyar da wasa na kasar waje bayan da mai koyar da klabin din wasa yayi murabunsa kungiyar magoya bayan klabin din NCC sanye da jajayen dabara cikin kushi game da ra'ayoyi da hukumar ke gabatarwa cikin shekaru goma da suka wuce sun dakatar da ma'aikata gudanar da ayyukansu gabanin gabatar da jawabinsu kungiyar magoya bayan na Accra House of Oak sun gabatar da wasu bukatu ga hukumar game da nada coach din na gida mai koya da kasar Ghana wasa Karim Zitu ya nuna cewa nasarar da yaransa suka samu da ci 4-1 akan Tanzania a CAF Under 20 Cup a fasar su na farko ba sauki bane kamar yadda sakamakon wasar ya nuna Black Satellite din sun samu suma wasar su na farko da jefa kwallaye masu yawa a raga inda Precious Buwa ya ce fa kwallaye guda biyu sai kuma ɗan wasan gaba guda biyu Abdul Fattah Ishaq da Joseph Banz su kuma suka jefa kwallaye ɗaya ɗaya a kaga Ghana daina a saman rukunin su da yawan goluka bayan Morocco ta lallasa Gambia da ci ɗaya da nema a wasansu oh mai koyar da asanci kwatako wasa Maxwell Kunado ya bukaci club din ta biya shi wato diyar dollar 60 Kunado wadda aka kore shi tun a watan Disamba shekara ta 2020 saboda bai tabuka abun kwarai bayan Great Olympics ta lallasa club din sa ta rubuta wa manya na club su biya shi diyar dollar 60 saboda sallama da suka yi masa wadda kuskure ne wannan adadi ko kuma dai wannan kudi zai linka muddin ba a tattauna wannan lamarin ba har ya kai gaban hukumar kwallon kafar kasar coaching din ya bukaci a biya shi albashin sa na shekara daya wanda ya kama dala 36 da kari da wato diya na dala 24 a matsayin diya wakilan Maxwell Kunado dai sun bayyana da niyan nemar wa yaron su hakkinsa ranar talata aka sake bude kasuwar yan wasan kwallon kafa na kasar Ghana karo na biyu inda ake saran club da su ainihin inganta ku kuma dai karfafa gyara clubun din su kasuwar dai za a kula shi ne daga karfe 11:59 na dare a ranar Alhamis 18 ga watan Maris shekarar 2021 da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas shin kausa na muryar Amurka Accra Ghana
To masu sauraro muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu ga ɗaya daga cikin su
Matsayin albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma
yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na ƙasa ba a san a ba mu
shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin ƴan ƙasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita ce
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin ƴan ƙasa da hukuma
wallahi wanda dai yake tsan zanna ya gama da shi da dustbin da tsai
shirin ƴan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
ana samun haske akan yiwuwar amfani da shedar yin allurar rigakafin corona a Turai ga yanda karin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen saida barasa gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labari a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye yawon buɗe ido da kuma karɓar baki suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Sabon shugaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO Ngozi Okonjo-Iweala ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana ne cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa tsakanin ƙungiyar kasuwanci ta duniya da kanta.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Julie Nevers Creation da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.